بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاترا غواتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دوبو دايادة داريه دا أربعين دا بيار ودى تايدي دا أكو غواتن شابيو ميلادية تدوبو بيو دا عشرين دا أكو كمان يند مكسابة هدوى وانا مجلس مي البركة مجلس مصعب بن عمير دكي تكون وانا نقواتها وساوازو رد أتكين برنن كانو ومنشي غبدا كاراتو أتكين لتافين أصول السنة na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi mai albarka a darasi na karshe mun yi karatu akan babin imani da siradi bal ma muna cikin sa shine babi na 19 babin da yake magana akan imani da ainihin wato siradi inda malam ya ga mana cewa ahlus sunna wal jamaa yana daga cikin aqidar su da abinda suka yarda da shi cewa mutane za wato sun yi imani da siradi wanda mutane za su ainihin wato tsallaka a kansa ko gadar da za su tsallaka ranar tashin alkiyama ta kanta gwargwadon ayyukan su inda muka karanta ainihin wato hadisi na 99 inda muka ji hadisin Aisha kenan Allah ya kara mata yadda inda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadin Allah madaukakin sarki yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat sai take cewa aina yakunun nas yawma idhin qala ala sirat sai ce mutane suna kan sirati haka mun karanta hadisi na 95 wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tabbatar da cewa akwai siradi inda yake cewa akwai wasu wurare guda uku da babu wani masoyi da zai iya tuna masoyinsa a daidai wannan wuraren wato a wajen sira wajen mizani ma'ana wajen awan ayyuka har sai mutun ya san a ina zai fada shin ma'auninsa zai yi nauyi ko zai yi rashin nauyi ma'ana ayyukansa za su na kirki za su rinjaye ainihin wato ayyukansa marasa kyau ko kuma akasin haka haka kuma a daidai lokacin da mutane za su tsallake siradi shi ma nan babu wani masoyi da zai iya tuna masoyinsa har sai mutun ya iya ganin ya tsallake daga wannan siradi din sannan lokacin raban takaddu shi ma wuri ne na uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani masoyi da zai iya tunawa da wani waye masoyi a irin wannan wurare bai san a ina littafin ayyukansa zai fada ba da hannun dama za a bashi takardun aikin sa ko da hannun hagu to wannan shi ma kaga hadisin yana tabbatar da dai siradi haka hadisi na 96 shi ma yana tabbatar da siradi inda ibnu mas'ud yake cewa as-sirat ala jahannam mithlu haddi sayb abdullahi dan mas'ud yake cewa siradi yana kan doran wutar jahannama kuma yana da kaifi kamar takobi mala'iku kuma suna nan tare da wannan siradi sannan akwai kugiyoyi da makata a jikin wannan ainihin siradi na karfe duk sanda mutum ainihin wato ya fada to za su cafe shi da ainihin wannan to za mutane za su wuce sahu sahun farko za su wuce kamar walqiya sahu na biyu za su wuce kamar iska, sahu na uku za su wuce ainihin kamar ingarman doki, na hudu za su wuce kamar ingarman wato rago, sannan mala'iku suna nan suna ta cewa Allahumma sallim sallim. Wannan shi ma kaga yana tabbatar da siradi. Sannan mun shiga babi na 20, wato babin imani da ceto. Lalle ceto gaskiya ne, ahlus sunna daga cikin aqidar su sun yi imani da ceto, musamman ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Mun karanta hadisi na 97, 98, 99, dukkan waɗannan hadisai da muka bibiye su duk suna tabbatar da ceto gaskiya ne, kuma za a yi ceto, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda za a bashi ceto kamar yanda muka karanta. To za mu tashi hadisi na 100 daidai wanda mun zo ƙarshen babin lokaci ya cin mana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa haddathani Ishaq an Ahmad an Ibn Waddah an Abi Salama qala haddathana Abu Muawiyah an al-A'mash an ar-Raqqash an Anas qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yasifu ahlan nari fayu'zaluna qala fayamurru bihim ar-rajulu min ahli al-janna fayaqulu li rajulin minhum ya fulan fayaqulu malak fayaqulu atadhkuru rajulan saqaka sharbata ma'in yawma kadha wa kadha qala fayaqul fa innaka la anta huwa qala fayaqulu na'am qala fayashfa'u fi qala wa yaqulu ar-rajulu minhum ya fulan li rajulin min ahli al-janna ama tadhkuru rajulan wahaba laka wudu'an yawma kadha wa kadha fayaqul wa innaka la anta huwa qala fayaqulu na'am qala fayashfa'u fi. Wannan hadithin shi ma hadithi ne da yake magana ainihin wato akan ceto. Ishaq ibn Abi Zamanin yake cewa Ishaq ya zantar da shi wannan hadithi daga Ahmad, daga Ibn Waddah, daga Abi Salama yake cewa Abu Muawiya ya zantar da shi wannan hadithin daga A'mash, daga ainihin wato Ar-Raqqashi, daga Anas ibn Malik. Ana zike cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yasifu ahlan nar, inda yake sifanta ƴan wuta, yace fayuzaluna za a yi nesa da ƴan wuta can. Qal sai yace fayamurru bihim ar-rajul min ahli al-janna, mutum wato cikin sai wani mutum cikin ƴan aljanna yazo shigewa ta wajen waɗannan ƴan wuta. Fayaqulu li rajulin minhum, sai su ce wa wani mutum daga cikinsu ya fulan ya kaiwa ne. Fayaqulu sai ce malak, sai ce me ya faru, me ya same ka, me ya damuwarka. Fayaqulu sai ce atadhkuru rajulan, sai shi dan wutan ya ce wa dan aljanna zaka iya tuna wani mutum saqaka sharbata ma'in, da ya shayar da kai makwarwar ruwa yawma kaza wa kaza, zaka iya tunawa wata rana kana jin kishirwa wani bawan Allah yace muke kai baka fiyo wata guda daya, zaka iya tunawa wata rana kana jin kishirwa wani bawan Allah ya baka kop guda daya na ruwa ka sha, yawma kaza wa kaza ranar kaza da kaza. Fa yaqul, sai dan aljanna suna yace fa innaka la anta huwa, ko kai ne shi wanda ka bani wannan fiyo wata guda na ruwa a duniya. Fayaqulu sai wannan dan wutan yace na'am, yace kwarai da gaske ni ne, wata rana kana cikin yanayi na kishirwa na dauki ruwa fiyo wata guda na baka kofi guda na ruwa. Qala sai yace fayashfa'u fihi, sai wannan dan aljannan ya nemi ceton wannan dan wutan, sai yace a bashi ceton wannan dan wuta din. Qal wa yaqulu ar-rajul, manzo Allah ya cigaba da cewa mutum wato ar-rajul minhum, wani mutum daga cikin ainihin ɗan wutan zai ga wani daga cikin ƴan aljanna yace ya fulan ya kaiwa ne li rajulin min ahli aljanna, ma'ana yana nufin wani mutum ɗan cikin ƴan aljanna shi ya gane shi zai ce wane, amma tadhkuru rajulan, ko zaka iya tuna wani mutum wahaba laka wudu'an da ya baka kyautar ruwan alwala, ka tuna wata rana da wani mutum kana neman ruwan da zaka yi alwala da shi ya shiga gida ya debo ma ruwa a mota zaka iya tuna lokacin da ya baka ruwa yace kai alwala yauma kaza wa kaza ranar kaza da kaza fa yaqul sai yace wa innaka la anta huwa to ko kai ne wannan wanda ka taimaka min da wannan ruwan na alwala a duniya qala sai yace fa yaqulu na'am sai shi wannan dan wuce yace eh ni ne na taimake ka wata rana na baka ruwan alwala kai alwala qala manzo Allah yace fa yashfa'u fi sai wannan dan aljannan ya nemi Allah ya bashi ceto da alfarmar wannan dan wutan a fito da shi daga wuta a mai da shi aljanna to kaga shi ma wannan hadithin dai hadithi ne wanda yake tabbatar da ainihin wato ceto an gane ko fa yashfa'u fi sai ya nemi ceton wannan bawan Allah to wannan hadithin shi ma dai ta fuskar isnadi akwai shi Ishaq din wanda Ibn Abi Zamanin yake cewa haddathani Ishaq bayanin Ishaq din nan ya riga ya gabata sannan kuma akwai Ibn Wadah shi ma Ibn Wadah mun shayin magana a kansa shi ma bayanin sa ya gabata ƙari kuma akwai Yazid an gane ko akwai Yazid a cikin isnadin ko an gaya mana akwai Yazid ko a akwai ainihin wato Ar-Raqqashi kai ko akwai Ar-Raqqashi eh akwai Ar-Raqqashi to Ar-Raqqashi din shi ma da'ifi ne kaman yanda shi ma bayanin halin sa ya gabata a can wani hadisi da muka karanta sannan Al-A'mash yana daga cikin wanda yayi ruwa ya ruwaito wannan hadisi Al-A'mash shi kuma A'mash ya ruwaito hadisin da anana kuma gashi mudallis ne kun san kuma ga wa'anda suke dan gane kanikancin malaman hadisi duk san da muka zo irin haka mun fadi cewa duk malamin da yake tadlisi wata rana za insha Allah dan muke da zamu sa koda bai kuniya ne insha Allah muna tuna san mu samu wata gaba zamu sa dan akalla wannan istilahatin wannan yaren na malaman hadisin ana fada a dinga fahimta an fahimta ko saboda haka yake cewa a'a mashi yana yin tadlisi to shi kuma a ka'idar malaman hadisi din malamin da yake yin tadlisi to ba a karbar ruwayar sa idan ya ruwaito hadisi da anana anana shine kaman an kuma kuka duba anan yace anil a'amash an al a'amash kaga a'amash ya ruwaito hadisin amma da an ka'idar malamai shine idan malami yana yin tadlisi to sai dai in ya bada hadisi ko ya ruwaito hadisi ya sarraha kaman yace haddathana ko haddathani ko akhbarana da sauransu ina fata an gane dan haka an samu wannan shi ma illa ce daga cikin illar da aka samu ko illolin da aka samu a cikin wannan isnadi to amma hadisin Ibn Majah ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa hadisi na 3685 ta hanyar Ibn Numayr da kuma Ali Ibn Muhammad su biyun suka ce Waqi'u ya ba su labari daga A'mash wannan hadithin Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin ta'aliqin da yayi wa Al-Mishkat wato ya ce hadithi ne da'ifi in ka koma cikin Al-Mishkat wato hadithi rakam na 2604 za ka ga bayanin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi cewa hadisin dai da'ifi ne dan haka wannan hadithin dai da muka karanta wanda kuma shine hadithi na ƙarshe a cikin shafa'a babun shafa'a da muka karanta hadithi ne wanda yake da rauni ta fuskar isnadi amma duk da raunin sa dai mun samu hadisai ingatattu waɗanda suka tabbatar da shafa'a ceto ranar tashin alkiyama ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto sauran annabawa za su yi ceto salihan bayi shahidai duk za su yi ceto Allah madaukakin sarki shi da kansa shi ma zai yi ceto babun fil imani bi ikhraji qaumin minan nar kaga dai ta hanyar ceton akwai wanda ceton da za a yi musu suna cikin wuta ne sai a nemi ceton su sai a fito da su akwai wanda a farko ma mun ji cewa ceto na farko da annabi zai shine na ayi wa mutane hisabi to har wa yau kuma bayan an tsallake siradi ba mai shiga aljanna nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarmar a bude kofa to kaga shi ma wata shafa'a din ce ceton sun ce ya kai wajen kala kala wajen bakwai ko takwas ma daban-daban to wannan babin da zamu karanta shi kuma babi ne da yake magana wato babi na 21 a cikin wannan littafi wato babin da yake magana akan imani da ikhraji qaumi minan nar lalle akwai wasu mutane da za a fito da su daga cikin wuta bayan ƴan wuta sun shiga wuta to akwai wasu mutane da Allah ta'ala zai bada damar a fito da su daga cikin wuta a mai da su aljanna. Qala Muhammad, Malam Muhammad ibn Abi Zamanin yace wa ahlus sunnah yu'minuna, su kam sun yi imani bi anna Allah azza wa jal da cewa Allah mai girma da buwaya, yudkhilu nasan aljannata, zai shigar da wasu mutane aljanna, min ahli tauhidi, daga ma'abuta tauhidi kadai ta Allah, ba'da ma massatkumun naru, bayan wuta ta shafe su, bi rahmatihi, da rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ismuhu, wanda sunansa ya daukaka, wa bi shafa'ati shafi'ina, wasu kuma za a fito da su da ceton masu ceto. Wa qala azza wa jal, Allah mai girma da daukaka yake cewa, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina, kafirai ma'ana waɗanda suka yi kafirci, waɗanda suka kafurta, za su yi burin ina ma sun musulunta. A ranar ne za su ga duk an yashe wato wuta, an kwashe duk wani mai laifi, akwai lokacin da za a fitar da shi daga wuta matukar ba shirka bane laifinsa. Akwai lokacin da matukar mutum ba kafiri bane, ba mushriki bane, to akwai lokacin da Allah ta'ala da kansa zai ceto, yace duk a fito da irin wannan. Kamar yanda kaga wani lokaci wasu an daure su a cikin prison, an daure su daurin rai da rai, wasu an daure su kaza, amma wani lokaci wani shugaba in yaje yakan yi wa irin waɗannan alfarma, wani lokaci sai ya ga duk an yafe musu, an fito da su, ko musamman waɗanda alamun tuba da nadama ta bayyana tattare da su. Ina fata an gane. To Allah madaukakin sarki shi ma zai yi ceto bayan duk masu ceto sun yi ceto. Zai ce a fito da duk wanda yake da tauhidi, ya mutu da imani, babu shirka tattare da shi, ko da bai taba aikin alheri ba a fito da shi. Tauhidinsa kadai ya isa ya cece shi ranar tashin alkiyama. To a wannan lokacin ne bayan duk an tsamo waɗannan, sai ya rage sai mushrikai, sai waɗanda suke kafirai. To shine a wannan sai Allah ta'ala ya ba mu labarin kafirai za su yi burin ina ma sun musulunta a duniya. Shine rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, waɗanda suka kafurta za su yi burin ina ma dai sun kasance musulmi. Suratul Hijr, suratul Hijr aya ta 2. Wa qal, Allah madaukakin sarki ce, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina, ceton masu ceto ba zai amfane su ba. Za su yi ta ganin ana shiga, wane ya shiga alfarma, wane ya fito da shi, wane ya shiga alfarma, su wane sun fito da shi, wane shi kuma ya fito daga cikin wuta zuwa aljanna ta sanadiyar wane. Duk za su ga an gama ceto, Allah madaukakin sarki shi ma yayi nasa ceton, sai ka ga duk ceton masu ceto su kuma kafirai ba zai amfane su ba. Shine sai Allah ta'ala ya ce, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, kafirai ceton masu ceto ba zai musu amfani ba ranar tashin alkiyama. Suratul Muddathir aya ta 48. Wa haddathani abi ana ali ibn abi daud an yahya قال حدثني أبي أمية ابن يعلى قال حدثني أبو أمية ابن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي والشهيد لأهل بيتي والمؤمن لأهل بيتي ويبقى شفاعة الرحمن يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة فينبتون كما ينبت الحبة هو حبة في بطن السيل ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا wa adinahum manzila. Ibn Abi Zamanin yake cewa mahaifina ya zantar da ni, ya karantar da ni wannan hadithi, shi ma ya ce ya ji ne daga Aliyu ibn Abi Daud, shi kuma daga Yahaya yake cewa Abu Umayyah ibn Ya'la ya bashi labarin wannan hadithi al-Thaqafi, shi kuma ya ji ne daga Sa'id ibn al-Maqburi, shi kuma daga Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idza kana yawmul qiyamati, idan ranar alqiyama ta zo, shafa'an nabiyyu li ummatihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai cece al'ummarsa. washahidu, wanda ya mutu washahada, shima Allah zai masa alfarma yayi ceto li ahli baitihi ga mutanen gidansa. Wal mu'minu, haka mu'mini shima za a bashi dama yayi ceto li ahli baitihi ga mutanen gidansa. Wa yabqa shafa'atur rahman, sai ya saura ceton ubangijin rahama, ma'ana sai ya rage saura ceton ubangijin rahama. Duk wanda Allah zai musu alfarma su yi ceto, ya gama bayi musu alfarma sun yi ceto, to saura ceton ubangijin rahama. Yukhrijul Allahu aqwaman, Allah madaukakin sarki zai sa a fitar da wasu mutane minan nari daga wuta, qadihtara qufiha, sun babbake a cikin ta, wasaru fahaman, sun zama gawayi, sun yi baki kirin saboda ainin wato kuna ta wuta. Fayu'maru bihim, sai Allah ta'ala yayi umarni a tafi da su ila naharin, a sa su a cikin wata korama fil jannati, a cikin aljanna. Yuqalu lahul hayatu, ita wannan koramar sunanta alhayatu, rayuwa. Fayambutuna, sai kaga suna ta tofowa, sai ga waccan fatar da ta babbake tana ta barewa, tana ta bambarewa, tana faduwa, mai kyau sabuwa tana tofowa. Kamar yanda kaga abu yana tofowa, haka zaka ga suna tofowa. Kama yambutul habba, kamar yanda kaga kwaya ko iri yana tofowa, fi badani sail, wanda ainihin wato ruwa ya koro shi da yayi da waye, to in ruwa ya koro irin wannan, yazo ya aje shi a gefen inda magudanar ruwa take, sai ga wannan ba wanda ya dasa wannan shinkafar, ba wanda ya dasa wannan alkamar a gurin, tunda ba gurin noma bane, amma sai ga alkama ta fito a gurin, ko ga wata bishiya ma a hankali ta fito, ka rasa waye dasa ta, irin wannan sail din ne. Da haka za su dinga tofowa, ga kuma ruwa yana wuciya ta gurin, za ka ga ta tofo da kyau. Haka za ka ga sun tofo wannan kunar da wannan babbakewar da wannan lalacewar da jikin su yayi, sai ya tofo ya bambare, sai mai kyau ya fito a jikin su. Thumma yaqumuna, sannan sai su tashi. Fa yadkhuluna aljannata, sai su shiga aljanna. Fahum, waɗannan rukunin mutane sune akhiru ahlil jannati dukhula, sune karshen shiga aljanna. A cikin yan aljanna, karshen wanda za su shiga aljanna sune waɗannan mutanen. Wa adnahum manzilatan, kuma sune masu karamin aji a cikin yan aljanna, ma'ana sune masu karamin matsayi a aljanna. Ina ba ta gane. To, wannan hadithin shi ma ta fuskar isnadi dai, isnadinsa da'ifi ne, da'ifun jiddan. Da haka kawai in ka tashi hadithin za ka ce da'ifun jiddan. Dalilin raunin nasa dai, a cikin isnadin akwai Shaykhul Musannif, akwai malamin shi Ibn Abi Zamani, akwai malamin malaminsa, duk waɗannan suna da rauni. Akwai Yahya bin Salam, wannan shi ma bayani ya gabata a kansa. Sannan akwai Abu Umayya, wanda sunansa Ismail ibn Ya'la al-Thaqafi al-Basri, shi ma wannan ba a karba hadisinsa. Da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce matrukul hadis, ba a karba hadisinsa, kamar yanda Ibn Ma'in ya faɗa a cikin wata ruwaya. Imam An-Nasa'i da Imam Dar-Qutni da Zahabi, dukkaninsu ainihin wato su ma sun faɗa haka, kamar makamancin wannan game da shi wannan Abu Umayya, wato Ismail ibn Ya'la al-Thaqafi al-Basri. Haka Abu Zur'a ya ce wahil hadith, gaskiya mai raunin hadithi ne, hadisin sa yana da rauni, da'iful laysa bil qawi. Haka Abu Hatim ya ce da'iful hadith, ahadithuhu munkara. Haka dai suka yi ta kushe hadithansa Imam al-Bukhari, shi kuma ainihin wato Imam al-Bukhari yayi shiru game da ainihin wannan mutum, bai ce komai ba. Haka Ibn Hibban ya ce kathirul khata, fahishul waham, da'afahu Yahya bin Ma'in. Wannan duk kaga duk wannan mutum yana da rauni sosai. Ka kuma duba su'alatul ajuri ta Abi Dawud, shafi na 397, da ad-du'afa na Uqayli, mujalladi na 1 shafi na 95, da at-tariqul kabir, wato mujalladi na 1 shafi na 387, da ad-jarh wa at-ta'dil, mujalladi na 1 shafi na 203, da tarikhu Yahya wato ad-duri, mujalladi na 2 shafi na 38, da kuma al-majruhina, mujalladi na 1 shafi na 126, da al-muguni, mujalladi na 1 shafi na 89, da ad-du'afa wal-maturukina na ad-Dar-Qutni, shima a safha ta 135, da al-kuna wal-asma. Duk waɗannan da wasu cikin littafai duk sun yi magana akan shi wannan bawan Allah wanda yake akwai rauni, dan haka hadisi ne, shi sa tun a karan farko aka ce hadisi ne wanda yake yana da rauni kuma raunin sosai. Ina fata an gane. Qala Yahya qala wa haddathani Uthman an Hammad an Ibrahim an Alqama an Ibn Mas'ud qala yaqulu ahlun nari liman dakhalaha min ahli tauhid qad kana haula'i muslimin fama aghna anhum qala fayaqifu lahumur rabb tabaraka wa ta'ala fayudkhiluhumul janna fa inda dhalika yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Yahya yake cewa Uthman ya karantar da shi wannan hadithi daga Hammad, shi kuma Hammad Ibrahim ya karantar da shi wannan hadithi, shi kuma Ibrahim Alqama ne ya karantar da shi, shi kuma daga Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yaqulu ahlun nar, yan wuta za su ce liman dakhalaha, ga duk wanda suka ga ya shigo wuta, min ahli tauhidi, daga masu tauhidi. Yan wutan suka ga mai tauhidi ya shigo wuta, za su dinga cewa qad kana haula'i muslimina, wayannan fa wai su ne suka kasance, da su ma fa wayannan musulmi ne, amma agana anhum, gashi musuluncin bai amfane su ba. Wayannan fa musulmi ne fa a duniya, su ne masu tauhidin, amma gashi wato musuluncin su bai musu amfani ba. Qal yace fa yaqifu lahumur rabb tabaaraka wa ta'ala, sai Allah mai girma da daukaka ya tsaya musu. Fayudkhiluhum aljanna, sai ya ce a fito da su duk wayannan wanda ake goranta musu cewa wai ai su musulmi ne a duniya, gashi musuluncin bai musu amfani ba, kaga mu da su duk mun zama daya san makal, sai Allah ta'ala ya ce a fito da su a shigar da su aljanna. To a daidai wannan lokacin ne, fa inda zalika yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina, shine rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina, anan ne kafirai za su yi burin su ciji dan yatsan ina ma su ma sun kasance musulmi. An gane ko? Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina. To isnadin wannan hadithin shi ma dai kaman wanda ya gabace shi ne, tun daga farkon isnadin har zuwa Yahya dukkanin su suna da rauni kaman yanda bayani ya gabata. Sannan akwai Uthman wa huwa ibn Abdurrahman ibn Umar bihi Sa'ad ibn Abi Waqqas qala aqal al-Bukhari tarakuhu ad-Darqutni da Nasa'i su ma suka ce matrukun. Sannan Ibn Ma'in ya ce wannan mutum makaryaci ne, ka duba At-Tarikhul Kabir mujalladi na 6 shafi na 238 da Al-Majruhina mujalladi na 2 shafi na 40 ainihin wato shafi na 43. قال حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو ابن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ابي زمان يتي اسحاق يا كرنتر دشي ونا حديث دغ احمد ابن خالد دغ ابن وضاح دغ ابن ابي شيبه ابن ابي شيبه يكي عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عبد الاعلى هكا يربطا مكو عبد الاعلى ابن عبد الاعلى تو اكوي كسكوري واتو غارن شيني عبد العلي ابن عبد الاعلى. ان غاني كو عبد العلي ابن عبد العلي عبد العلي ابن عبد العلي العلي كو تو ابن واتو عبد العلي ابن عبد العلي. ان غاني كو يوا شيني سيكو جارا. ياتي دغ محمد ابن اسحاق Muhammad bin Ishaq yake cewa Ubaidullah bin al-Mughira ya karantar da ni wannan hadisi daga Sulaiman ibn Amr ibn Abd daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. Abu Sa'id al-Khudri yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yudau siratu baina zaharanai jahannam, za a dora siradi akan doran wutar jahannama, ala hasakin akan qaya, ka hasaki sa'dan kamar kaya tsaido. an san tsaidowa ai ko sai a tafi masana Hausa sai a tafi abin nan na'am tsidau ba tsaido ala hasakin wato akan wata kaya ita kayar yanayin ta ka hasakin sa'adan wato kamar kayar tsaido thumma yastajizu nasu sannan mutane za su fara tsallaka za su dinga tsallaka wannan siradi din wata gada ce kuma akan wutar jahannama kuma kamar yadda muka karanta Allah ya yi alƙawarin kowa sai ya hauta kan gadar ya wuce ba za ka wuce zuwa aljanna ba sai ka bi ta wannan hatsabibiya ko kuma hada wato gada wadda take mai matukar hadari sai mutun ya bi ta kanta ya tsallake to mutane za su dinga wucewa ta kan wannan gadar fanajin musallamun akwai wanda zai haye kuma lafiya kalau Allah ka sa mu a cikin su akwai wanda zai haye ta najin zai tsallake ya tsira daga wato fadawa musallamun kuma lafiya kalau zai tsallake babu yagewa babu kujewa babu ainihin rauni wa maqadujun bihi akwai kuma wanda ya daddauje da wannan siradin thumma najin sannan ya sha da kyar ya ko wanda da ya tsallake amma da in ka duba za ka tabin wato za ka tabbai a jikin sa na ainihin wato duk inda ya dan goce siradi ya yanke shi ko wannan kugiyoyin na jikin siradi sun fusge shi wa muhtabasun akwai kuma wanda an tsare shi ma an hana shi wucewa wa mankusun fiha akwai wanda aka kifa shi da ka cikin wutar jahannama Allah ka tsare fa idza faraga Allahu min alqada idan Allah ya gama yin hukunci bainal ibad tsakanin bayi yaqidul mu'minuna rijalan shi ma sai an gyara tafaqqada ne kan gane ko suka ce gyaran shi ne tafaqqada al mu'minuna rijalan mu'minai za su nemi wasu mutane su rasa kanu fi dunya wanda sun kasance suna tare da su a duniya yusalluna salatahum suna salla iri daya suna salla irin sallar su wa yuzakkuna zakatahum suna zakka irin zakkar su wa yasumuna siyamahum suna azumi irin nasu wa yahujjuna hajjahum suna yin aikin haji irin nasu wa yagzuna gazwahum suna yin jihadi ko yaki irin nasu annan fa ba ta yi fayaquluna ay rabbana sai su ce ya ubangijinmu ibadun min ibadika kanu ma'ana fi dunya wato sai su ce ibadun amma gyaran suka ce ibadan ne ibadan sai su ce rabbana ibadan min ibadika akwai wasu bayi daga cikin bayinka kanu ma'ana fi dunya sun kasance suna tare da mu a nan duniya yusalluna salatana suna salla irin sallar mu wa yuzakkuna zakatana suna yin zakka irin zakkan mu wa yasumuna siyamana suna azumi irin azumin mu wa yaghzuna gazwana suna yaki irin yakin mu la narahum ya Allah ba mu gansu ba gashi duk mu mun haye mun tsallake siradin ba mu ga wane ba wane shi ma ba mu ganshi ba duk kuma muna tare da su wajen gogormaya a duniya wajen yin sallah muna haduwa a masallacin mu daya tare muke jami'i zakka tare muke harkokin kasuwanci muna fitar da zakka tare da su kamar yanda muke cire zakka su ma suna cirewa sannan tare muke daukan azumin da farilla a wani lokaci har da na nafila to ya Allah gashi kuma ba mu gansu ba an gane ko qal sai Allah ta'ala qala sai yace fa yaqulu sai Allah yace izhabu ila nar to ku je wuta faman wajadtuhum fiha duk wanda kuka tarar da shi kuka same shi a cikin wuta cikin wayannan da kuka fada fa akhrijuhu to ku fito da shi an ba su alfarma an musu alfarma kenan su ma an ba su dama ceto qala me ruwaya yake cewa fayajidunahum kad akhazathum an-nar ai suna zuwa sai su tarar da su wuta ta kama su ala qadari a'malihim gurgudan ayyukan su kaji adalci irin na wuta ba wai gashi dai mutane a wuta ba irin wutar duniya ba wutar duniya ta tashi kama babbakewa kowa babbakewa da mai sallah da wanda baya sallah haka to ita wutar ranar lahira gurgudan zunubin mutum gurgudan iyayen da za ta kama shi da haka ɗan aljanna din nan wanda suka tsallake in aka ce ku leka wuta ku gani in kun gansu ku yo belin su ku fito da su da haka in suka je sai tara tunu wuta ta ka wuta ta kama su ala qadari a'malihim gurgudan aikin su fa minhum daga cikin su man akhadathu ila qadamai akwai wanda wutar ta kama shi iya digadigansa sawayansa kawai kafafuwan ta kama wa minhum man akhadathu ila ansafi saqai a cikin su akwai wanda wutar ta kama shi rabin kwaurin sa wa minhum man akhadathu ila rukubatai a cikin su akwai wanda wutar ta danke shi ta kama shi zuwa gwiwoyi wa minhum man akhadathu ila uzratihi a cikin su akwai wanda wutar ta kama shi zuwa wajen wato abin nan uzra wajen daura wato daura kwarjalle ma'ana wajen daura wando kugu kenan ko akwai wanda wutar ta kama shi zuwa kugun sa wa minhum man akhadathu ila unuqi wani kuma wutar ta kama shi har wuya wa lam taghshal wajha amma bata lillibe fuskar ta sa ba kala yace fa yukhrijunahum minha sai su fito da su daga cikin ta fa yadrahunahum sai su jefa su wato su tunkuda su fi ma'il haya a cikin wannan ruwan da ake kira ma'ul haya kila sai aka ce ya nabiyallah ya annabin Allah wama ma'ul haya wai menene wannan ma'ul haya din da ƴan wuta in aka debo su daga wuta sun yi baki kirin sun babbake za a ce a sa su a ciki a wanke su a wannan ruwan qal sai manzo Allah ya ce gusulu ahlil janna gurin da ake wanke wa'inda za su shiga aljanna kenan gurin wanke ƴan aljanna kenan kama tambutu zar'atu gusa'a sayl kaman yanda kaga wato za a wanke su dinga tofowa fayambutuna su dinga tofowa kama tambutu zar'atu gusa'a sayl kaman yanda shuka take tsurowa ta tofo wadda irin wato ambaliyar ruwa ta turo ta tare da ainihin wato tarkace da takaddu da sauransu thumma yashfa'u al-anbiya sannan annabawa za su yi ceto fi kulli man kana yashhadu an la ilaha illallah annabawa za su yi ceto ga dukkan wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mukhlisan kuma da ikhlasi da tsarkin zuciya fa yukhrijunahum minha za su fito da su daga cikin wuta qala yace thumma yatahannanu Allahu bi rahmati sannan Allah zai tausaya da rahaman nan tasa ala man fiha ga duwa'in da suke cikin wuta fama yatruku fiha abdan fi qalbihi mithqalu habatin min iman Allah ba zai bar bawa guda daya wanda a zuciyarsa akwai kwayar zarra ta imani a cikin wuta ba illa akharajahu minha face sai Allah madaukakin sarki ya ce a fito da shi daga cikin wannan wuta din an fahimta ko to kaga wannan hadisin shi ma da tsawon sa duk yana nuna cewa lallai akwai waɗanda bayan sun shiga wuta din Allah madaukakin sarki zai fito da su ta cetan masu ceto da kuma cetan Allah subhanahu wataala wannan hadisin shi ma isnadin sa yana da rauni ko da yake hadisi ne sahihi an gane ko domin ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf mujalladi na 13 shafi na 176 bi nafsi sanad da dai wannan isnadin wal matan da kuma shi matanin ta hanyarsa kuma ibnu maja shi ma ya rawaito hadisin a cikin as-sunan wato mujalladi na 2 raqam na 420 da ainihin wato 8 mukhtasara sannan ibnu quzaima shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin at-tauhid mujalladi na 2 raqam na 493 al-hakim abu abdullahi an-naisaburi a cikin al-mustadrak shi ma ya fitar da wannan hadisin ainihin wato a cikin mujalladi na 4 shafi na 585 da haka yace hadisi ne sahihi ala shartin muslim a bisa sharadin muslim duk da cewa da bukhari da muslim ba su fitar da shi ba imam az-zahabi shi kuma da ya ambaci aka hadisin yayi shiru a kansa imam ahmad a cikin musnad shi ma ya fitar da hadisin mujalladi na 3 shafi na 11 haka ibn al-mubarak a cikin az-zuhud a raqam na 1268 dukkanin su ta hanyar wato ta hanya daya daga muhammad ibn ishaq bihi mudawwalan to shi ma dai illolin wannan isnadin akwai malamin ibnu abi zamanin din da wayanda suka biyo bayan sa ga ibnu wadda wannan duk mun tattauna akan su a baya amma shi muhammad ibnu ishaq din gaskiya saduq mutumin kirki ne sai dai yana yin tadlisi da haka ba a karbar ruwayar sa sai dai idza sarraha bis sama sai in ya tabbatar da cewa ji yayi ya bayyana karara cewa jiyowa yayi to anan ne ainihin wato ba za mu ji tsoro yake cewa fazala ma kunna nakhshahu min tadlisi, idan shi malami yana yin tadlisi to sai kuma ya ruwaito hadisi sai ya bayyana karar cewa ji yayi, to anan ba ma tsoron tadlisin sa anan tunda ya sarraha. An bayyanta ko da haka hadisin yana da wasu hanyoyin daban wanda aka ruwaito su daidai daga hadisi Sa'id marfu'an, sannan Imam al-Bukhari a cikin sahihin littafin sa da Imam Muslim a cikin sahihin littafin sa dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisin ta hanyar Zaid bin Aslam daga Ata ibn Yasar daga Abi Sa'id al-Khudri marfu'an mutawwalan binahwihi. Da haka hadisi ne wanda yake ya inganta duk da cewa wannan isnadin da muka karanta isnadi ne wanda yake yana da rauni ko babun. Ibn Abi Zamanin yace ga wani babi, shi kuma wannan babi ne na 22 a cikin jeren giyar babukan da muka karanta a wannan littafi. Fil imani bi tulu'i shamsi min magharibiha, wato shi kuma wannan babin yana magana game da imani da hudowar rana daga mafadarta. Wannan yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Mun saba rana tana hudowa daga gabas ta fadi yamma, to akwai ranar da zaka samu akasin haka, ranar za ta hudo daga yamma ta fadi gabas. To wannan rana in ta zo al'amari ya lalace, abi ya baci, wanda yayi kirki yayi kirki, wanda bai kirki ba ya makara. Allah ya kiyaye. Qala Muhammadun, Muhammad ibn Abi Zamani yake cewa ahlus sunnah yu'minuna, sun yi imani bi tulu'i shamsi min magharibiha, da cewa akwai ranar da rana za ta hudo daga mafadarta, ba ta inda ta saba ba za ta hudo. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah mai girma da daukaka yace yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah madaukakin sarki yace yauma yati ba'du ayati rabbik, ranar da wani bangare na ayoyin ubangijinka zai zo, la yanfa'u nafsan imanuha, babu wani rai da imanin sa zai amfane shi a wannan lokaci, da bai zamanto yayi imani ba gaba na haka. La yanfa'u nafsan imanuha, ran da bata yi imani ba sai a lokacin da rana ta hudo daga mafadarta, to wannan imanin ba zai amfani mai wannan imanin ba. Kenan duk wanda yayi imani kafin rana ta hudo daga mafadarta Allah ya tsallakar da shi jawazal kantara, amma duk wanda bai imani ba sai ranar da yaga rana ta hudo daga mafadarta aiki ya kwana. An gane ko? Da haka mutum yana ya kwan a ciki, da haka imanin sa ba zai masa amfani ba. Suratul An'am aya ta 158. Wa haddathani abi an aliyyin an abi daud an yahya qala haddathana uthman an nu'man an nu'aym ibn abdillah an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya fada a hadithin da ainihin wato abi hurairah ya ruwaito, yace la taqumu sa'a, alkiyama ba za ta tsaya ba, ba za a tashi alkiyama ba, hatta tadlu ash-shamsu min magharibiha, har sai rana ta fudo daga mafadarta. Alkiyaman nan ba za ta tashi, wato alkiyama ba za a tashe ta ba har sai ranar da aka ga rana ta hudo ta yamma, maimakon ta hudo ta gabas a ganta ta hudo ta yamma. Fa idza ra'ahan nasu, to fa da zaran mutane sun ganta, amanu kulluhum, mutane duk gaba ɗaya za su yi imani. Fa zalika yawmun, wannan kwa rana ce, da la yanfa'u nafsun imanuha, babu wata rai da imanin ta zai mata amfani, lam takun amanat, wadda ba ta riga ta yi imani ba min qablu gabanin wannan lokaci, aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma ba ta aikata wani abun kirki ba ga imanin nata. Na fata an gane, duk wanda bai riga ya aikata wani abun alheri ba koda yana da imani, ga imanin amma bai aikata abun alheri ba sai da yaga rana ta hudo daga mafadarta, to aikin da zai aikata ba zai masa amfani ba. Na fata an gane. Wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda isnadin sa yana da rauni, duk da cewa hadithi ne sahihi. Shi ma illolin da ya koda yaushe dai sanannu ne, ga duk wanda yake bibiyar ya san illolin in na ce yanzu na tsaye da wani a cikin ku zai iya fito da wasu daga cikin illolin an gane ko domin gashi ainihin mahaifin Ibn Abi Zamani ga malamin sa ga Yahya ibn Salam wannan duk bayani ya gabata akan su to kuma ga Uthman Uthman shine Ibn Abdurrahman al-Jumahi Abu Hatim ya ce la yuhtaju bihi wannan wanda muka karanta Uthman Ibn Abdurrahman al-Jumahi wannan ba a yin hujja da maganarsa Ibn Hajar yake cewa laysa bil qawi ka duba al-Mughni mujalladi na 1 shafi na 604 da kuma at-Taqrib shafi na 385 Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin a cikin sahihin littafin sa ta hanyar Ishaq daga Abdul Razzaq daga Ma'mar daga Hammam daga Abi Huraira marfu'an Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisin ta hanyar Isma'il ibn Ja'far daga Al-Ala ibn Abdurrahman daga mahaifinsa daga Abi Huraira marfu'an da aka hadisin ya inganta ta wasu hanyoyin amma wannan hanyar da muka karanta ta wanda Ibn Abi Zamani ne ya kawo hanya ce wanda take tana da matsala tana da rauni قال يحيى قال وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدله عن ذر بن هبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صفوان بن عسال يجي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينجوا إن باب التوبة مفتوح lalle kofar tuba yanzu haka a bude take min kibalil maghrib tana bangaren maghrib mafadar rana au annabil maghrib babu tauba ko kuma a mafadar rana akwai kofar tuba maftuhun a bude take masirata kamsi mi'ati amin tafiya shekara 500 ne fadin kofar tafiya shekara 500 ne la yazalu maftuhan wannan kofa ba za ta gushe ba tana bude littaubati dan bayi in sun tuba tuban sai shiga ta wannan kofa malam tadulu ishamsu min magharibiha tana nan abu da matukar rana bata hudo daga mafadarta ba fa iza tala'at da zarar rana ta hudo daga mafadarta ugulika to za a kulle ainihin wato wannan kofa an gane ko shi ma wannan hadisin dai kaman wanda ya gabace shi amma dai hadisi ne wanda yake hasan a cikin sa dai shi ma fil isnad as-sabiq a isnadin da ya gabata duk iri ɗaya ne har zuwa kan Yahya sai dai a cikin wannan akwai ƙarin Asim ibn Bahdala shi kuma kaman yanda shi ma bayani ya gabata a baya thiqa ne Asim bin Bahdala thiqa ne sai dai sayyi'ul hibs haddasa ba ta da kyau muttaribun fi hadithi yana da ittirabi a cikin hadithinsa kuma ya ce ya jiyo daga zir da abi wa'il ma annahu hujja fil qira'a tare da cewa wannan asim ibn bahdala dinnan wato authority ne a qira'a in alaramma ne in a qur'ani ne ana karbar maganarsa thika ne an gane ko hujja ne in ya kawo abu in da ya shafi alqur'ani to a babin qira'a shi hujja ne amma kuma hadisi yana da raunin hadda hadisin dai Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad haka Imam Tirmidhi kuma Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun sahihun Ibn Majah shi ma a cikin Sunan dinsa haka Ibn Jarir a cikin tafsir haka Abu Dawud ad-Dayalisi a cikin Musnad dinsa haka Abdul Razzaq a cikin Al-Musannaf haka ad-Darqutni a cikin As-Sunan Ibn Khuzaimah cikin sahihinsa Imam al-Baihaqi cikin al-Kubra Ibn Asakir a cikin al-Arba'in al-Buldaniya shi ma ya kawo shi yace hadisi ne hasanun ta hanyar Abi Maryam shine Zirr ibn Hubaysh al-Asadi al-Kufi shi kuma daga Sufwan ibn Assal al-Muradi haka Ibn Hibban a cikin juz'insa ya fitar da Ibn Hayyan kai a cikin juz'insa shi ma ya fitar da wannan hadisin dukkanin su ta hanyar Asim ibn Bahdala bihi na hawu yawancin ruwayoyin sun zo da 70 sana au 40 ama wasu yawancin ruwayoyin sun zo da wannan badala 500 amin a madadin shekara 500 to yawancin ruwayoyin sun zo da shekara 70 ko kuma shekara 40 ma'ana fadin kofar tuban shekara 70 ko shekara ainihin wato 40 sannan shi Asim ibn Bahdala ba shi kadai ya kadaita da wannan ruwaya ba daga Zir Taba Ahuz Zabid ko Zubayd ibn al Harith al Yami wannan yayi masa mutaba'a shi sa al Hafiz yace thika sabtun abidun ka koma cikin at taqrib sannan ibn Jarir a cikin tafsirin sa shi ma ya fitar da wannan hadisin makamancin sa to an ce lokaci yayi ko insha Allah sai mu tsaya kan hadisi na 106 ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك